بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka ƴan uwa, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta Alhamis. A yau muna 28 ga watan Zulhijja, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1445, wanda yake daidai da 4 ga watan 7 shekara ta 2024 miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake haɗa mu a wannan majalisi mai albarka a nan gidan Prime Minister Najeriya, Sir Abubakar Tafawa Balewa, Allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama, Allah ya gafarta mishi, Allah ya sa aljanna ta zama koma a gare shi. Majalisi da ke nan titin kofar ran a nan cikin garin Bauchi, inda muka saba haɗuwa domin gabatar da darasi, wanda yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu a littafin Almi'atun Nasawiyya min al-Ahadithin Nabawiyya, wallafar Sheikh Salih bin Abdullahi al-Assaf, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, wanda wannan shine darasinmu na 6 a cikin wannan littafin. Idan ban manta ba, darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen hadisi na 6, hadisin As-Sayyida Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, inda take cewa ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaysh ila an-Nabiy sallallahu alaihi wa sallama. Fatimatu bintu Abi Hubaysh ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, fa qala, sai tace, ya Rasulullah, ya manzon Allah, inni mar'atun ustahadu fala adhul, tace, ni mace ce wadda nake fama da jini na istihada, saboda haka bana tsarki, duk sanda nayi jini na al'ada in kwanakin suka kare sai jinin cuta sai ya zo, daga sai ya zama ba in samun lokacin da nake cikin tsarki. Afa ada usala, shin zan daina yin sallah gaba daya? Fa qala la, sai annabi ya ce mata, a'a, inna ma zalika ilqun, ai, wannan jinin da kake gani jini ne na jijiya, jini ne na cuta, walaysa bihaidin, ba jinin al'ada bane. Fa idza aqbalat haidatuki, idan al'adarki ta juyo, kwanakin da ke al'ada suka zagayo, fada isala, to anan sai ki ajiye sallah. Idan kin san kwanakin al'adanki kwana 5 ne a wata, kina fadawa daga ran 1 ga wata zuwa ranan 5 ga wata, to duk sanda ranan 1 ga wata zuwa ran 5 ga wata ya juyo, to sai ki bar sallah. Wa idza adbarat, in kwanakin al'adanki suka wuce, faghsili anki dam, to ki wanke wannan jinin, tun masalli sannan ki sallah. saboda haka wannan jini ne cuta wanda baya hana yin sallah. Saboda haka zaki wanke wannan jini, zaki tsarki, sannan kuma ki sallah, wanda mun yi bayani mai fadi akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen wannan jini da kuma abin da yake da alaka da ibada da abubuwan da suke da alaka da shi, wanda ba bukatar sai mun sake maimaita su a yanzu. Allah ta'ala ya sa mu dace. Zamu tashi kan hadisi na bakwai. Malam yace al-hadithu as-sabi an maimunata radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi amaraha fa'tazarat wa hiya ha'id. Muttafaqun alayh. An karbo daga matar manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama ummul mu'minina maimunatu bintul harith, Allah ya kara mata yadda, tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama, annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance, idza arada an yubashira imra'atan min nisa'ihi, annabi ya kasance idan yana so ya rungumi mata daga cikin matansa, idan yana so ya rungume ɗaya daga cikin matarsa, amaraha fa'tazarat, sai ya umalce ta da tayi kunzugu wa hiya ha'id idan tana al'ada. Annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana so ya rungumi ɗaya daga cikin matansa, wanda wannan halal ne a gare shi kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, miji ya rungumi matarsa, wanda wannan rungumar da miji zai wa matarsa akwai wani abu wanda yake da alaka da tausayi a ciki, nuna tausayi da nuna ƙauna, wannan yana cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma yana daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa danƙon ƙauna da soyayya tsakanin mata da miji, ya zama ana samun runguma a tsakaninsu. Wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daka annabi in yana so ya rungumi wata daga cikin matansa a lokacin tana al'ada, kamar yadda in ba ku manta ba a karatukanmu na baya mun karanta cewa duk abin da ya halatta ga namiji yayi da matansa ya halatta yi da ita in tana al'ada in banda saduwa. Mun karanta wannan karatun a baya. Ya halatta ya rungume ta, ya halatta ya sumbance ta, ya halatta su kwana ɗaki ɗaya, ya halatta su kwana cikin shimfiɗa ɗaya, ya halatta su rufi da bargo ɗaya, su ci abinci tare. Abin da kawai ba zai da ita ba shine ba zai saduwar aure da ita ba, wanda wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, wanda ya umarce mu da mu saba ma Yahudawa a kai, domin su Yahudawa idan mace tana al'ada to mijinta yana yanke al'ada ne gaba, yana yanke alaka da ita ne gaba ɗaya, bal ma ba mijinta ba, hatta ƴan uwanta da ƴaƴanta da makusantanta suna yanke alaka gaba ɗaya da ita. Daka abin da ake yi shine sai a ɗauke ta a kai ta can cikin daji a je a ajiye ta, sai a jera mata ganye daga inda aka ajiye ta har zuwa gida. In ta gama al'adanta ga ruwa nan ta yi tsarki, to sai ta biyo wannan ganyen da aka jera mata sai ya kawo ta har gida. Idan ta yi rashin sa'a wani ya zo ya kawar da ganyen da kan hanya, ko iska ta tura ganyen da kan hanya, to wannan kuma sai ta sani da za ta kawo kanta. Babu kuma wanda zai sake komawa ballantana ya binciko wacce a wani yanayi take ko a wani hali take. Daka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo sai ya ce khaliful khaliful yahud, ku saba ma Yahudawa, isna'u kulli shay'in illa nikah, in mace tana al'ada to za ku iya yin komai da ita amma banda saduwa. Musulunci sai ya saba ma Yahudawa. Duk haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana son ya rungumi wata daga cikin matansa to sai ya sa ta yi kunzugu, ma'ana shine sai ta sanya wani zani ko wani mayafi ko wani kyalle a gabanta, ta daure gabanta inda jinin yake zuba, sai ta daure sai kuma ya rungume ta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Da haka wannan yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu. Wannan yana nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai makura da kaiwa ƙarshe wajen nuna kulawa ga matansa, ba matansa ba har ƴaƴansa annabi yana sumbantansu. Wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi ya dauko wani yaro jikansa al-Husain ya sumbance shi sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuna sumbantan yara ne annabi yace eh yace ni ina da yaya sama da 10 ban taba sumbantan ko dai ba a cikin su sai manzo Allah yace da shi man la yarham la yurham duk wanda baya tausayi shi ma ba za a ji tausayin sa ba duk wanda baya nuna jin kai mana kasa da shi to shi ma Allah ba zai nuna mar jin kai ba kenan uba ya sumbanci ƴaƴansa ko uwa ta sumbanci ƴaƴanta ta rungumi ƴaƴanta a jikinta wannan wani abu ne na tausayi to duk wanda baya nuna ma ƴaƴansa wannan tausayin to shi ma Allah ba zai tausaya mar ba miji ya sumbanci matarsa ya rungumi matarsa wannan wani abu ne na tausayi to wanda baya jin kai to shi ma ba za a ji kansa ba to sai dai an ce wai in ana taba rawo ai ta mabi sawu kafin a ce ma namiji ya nuna tausayi ga matansa wajen sumbantan su sai kuma an fara da su matan wata mijinta zai fita kasuwa ya je ya wuni a kasuwa ya dawo da yamma sai ya same ta kaca-kaca kaca-kaca tana warin hayaki tana warin albasa ta yanka albasa a can ta yi wanke-wanke jikinta diddati babu kyan gani ba kyan gani ina zai samu kwarin gwiwa da karfin gwiwan ya sumbance ta watakil shi ya ma dawo daga kasuwa shi da ya je wuni a kasuwa ya wuni da kayansa fes-fes fari kal ita kuma ga ta nan dukun-dukun jikinta duk gawayi ya zai rungume ta ba zai yi ba ai saboda haka dole ita ma sai ta zama mai tsafta dole sai ta zama mai tsafta yana daga cikin abin da yake zubda darajar mace a idanun mijinta shine ta zama kazama daga sanda mace ta zama kazama ta zama mai kazanta ba tsafta ba kula da kai ba kula da wajen zama ba kula da gida babu gyara to wannan ba za ta taba samun matsayi a idon mijinta ba idan ko su biyu ne to duk mai tsafta za ta dauke miji wannan ya shiga dakin ta zai ji daki na kamshi ga turare ta can ga wane ne ta can ga daki an gyara shi an kintsa shi wannan kuma in ya shigo dakin sai ya tace ya tura tsummo kara gefe kafin ya samu wajen zama akan kujera an ji wannan kuma sai ta zo tana kumbura baki cewa mijinta ya fifita wata akan ta babu tsafta ba tsafta kanta da yi sati uku ba tsaife shi ba ballantana a sabunta kitso wata sai wata kafin take canza kitsonta tana son kuma ta burge miji yanzu da Allah kan da ya yi sati ya yi wuce sati ya kai kwana goma ba tsaife shi ba in an kalli kan ya kan zai kasance ai ba kyan gani babu kyan gani balle wacce za ta yi wata saboda haka shi karan kanshi tsafta addini ne shi karan kanshi tsafta addini ne ba wai nagalta bace ko kirki ko zama mutumin kirki mutum a ganshi kullun dukun-dukun wannan ba nagalta bace sallah in zamu yi Allah ya ce mana mu yi tsafta ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid Allah ya ce duk sanda za ku tafi masallaci duk sanda za ku yi sallah ku yi tsafta ku yi ado Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace duk wanda ya zama a zuciyarsa akwai daidai da kwayen zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum yace ya manzon Allah ar-rajulu yuhibbu an yakuna saubuhu hasana ai mutum yakan yi buri ya zama kayan da yake sawa ya sa kaya mai kyau mutum yakan yi fatan ya goge kayansa ya sa wankakken kaya gogaggen kaya mutum yakan yi fatan ya sa kaya mai kyau wana aluhu hasanan mutum yakan yi fatan ya sa takalmi mai kyau ya goge takalminsa ya polish ma takalminsa wannan shi ma girman kai ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a inna allaha jamilu yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana kuma son kyau Allah kyakkyawa ne yana son kyau Allah yana son kawai mutum ya ga mutum ya sa kaya yayi kyau Allah yana son haka ko da baki da miji Allah yana son kawai ya ga kin sa kaya kin kyau ma'ana kin gode ma Allah da ya baki kayan kenan amma wata nan ta tana a tamfofi shi mijin ba a masa kwalliya da atamfar amfanin atamfar in waccan ta gayyace ta gidan biki sai a dauko wani a kasan akwati a sa gobe za a je suna sai a sake dauko wani a sa jibin za a fita unguwa sai a sake dauko wani a sa ana dawowa sai a dauko wani zani wanda ya kode har kalansa ya bace sai a sake dauko shi sai a sake saka wannan shine na zaman gida wannan ba daidai bane ko da mutum babu inda zashi Allah yana so ya ga mutum ya sa kaya mai kyau ya fito fes wani ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganshi yayi dukun kayansa duk sun yayyage annabi ya ce masa kai ba kai bane aka ce mun kana da shanu a waje kaza ya ce eh ni ne annabi ya ce yanzu a cikin wannan dukiyar taka ka rasa wanda zaka dauka ka sayar ka sayi kaya mai kyau ka saka yanzu ka rasa wanda zaka dauka ka sayi ka sa kaya mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ya yi mutum ni'ima to Allah yana so ya ga tasirin ni'iman a jikinsa Allah ya baki atamfofi guda 20 guda 30 40 to Allah yana so ya ga kina jera su kina sa su abinda kawai ba a so ga mutum shine ba a so ya dinga sa tufafi na alfahari ba a so mutum ya dinga sa tufafi na alfahari abinda yasa yake dinka kaya yana sakawa shine saboda yayi fariya a ce wacce ai ba ta maimaita atamfa wacce ba ta maimaita hijabi kullun hijabi kala daban nake ganta da shi kullun atamfa kala daban nake ganta da shi to wannan ya koma ana sa shi ne don me don alfahari to wannan kuma haramun ne saboda haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miji ya rungumi matarsa kamar yadda ake so duka bangaren da mijin da matar dukkanin su zama su tsafta a wasu wajajen ta wani bangaren akan samu matar ita ce mai tsafta mijin kuma shine kazami shine kacha ka kalle shi kalli gashin kansa sun yi wani kacha ga datti ga kura ga menene ba tsafta ba wanka wannan shi ma bai kyauta ba yayi kuskure tare da cewa a mafiya yawan lokaci in an samu miji kazami to ya kamata a fara tuhumar matarsa ya aka yi mijinki ya zama kazami ya kamata a fara tuhumar ta tukun to akan kai matakin da akan samu wacce ta yi iya bakin kokarinta har ta sare ta hakura wannan ta gamu da jarabawa jarabawa ne mai girma Allah ya jarabe ki da kazamin miji wannan jarabawa ce Allah ya kiyaye haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana son tsafta yana son kamshi aka tambaye annabi mai kafi so a duniya ya ce annisa'u wattib ina son mace ina son turare mai kazanta mai zai da turare wanda ya dauko kaya mai datti dukun shi ma jikinsa dukun sai kuma ya dauko turare ya fesa ya mai dai yanzu zai bada wani irin shaka wani launi shakali na shaka na daba shi bai yi wari ba shi bai kamshi ba babu dadi kenan wanda a ji wari khalisan ko a ji kanshi khalisan idan ya gaure ga wari da ga kamshi kuma sai bada wani cuta na daban to dan haka wannan yana cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana in aka ce mace da mijinta ne to san ake duk wani abu na kunya ta jin cewa ni mai kunya ce lokacin da take gaban mijinta to ta cire shi musamman yanzu wasu a farkon sanda za a yi aure sukan fara zagewa su nuna ma junansu kauna da soyayya in an fara samun yaya sai daga cewa yanzu ai ta manyanta ta girma ta wuce wannan abin wannan ba daidai bane wannan kuskure ne har ki koma zuwa ga Allah kina mai da kanki ne a matsayin karama a gaban mijinki saboda in tsufa ce ai tare kuke tsufa ai in girma ne tare kuke girma a mafiya yawa kuma fil galib ma ai mijin yana girman mata a mafiya yawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana rungumar matarsa in tana al'ada kenan wannan zai nuna mana in annabi ya rungume ta tana al'ada to in kuma tayi tsarki kuma fa in tayi tsarki fa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutafaqun alaihi
So don haka anan zamu fahimci cewa babu wani tsari ko wani kundi ko ta tafiya ta addini da ta darajanta ƴaƴa mata ta mutunta mace kamar addinin musulunci. Kamar musulunci yanzu har sunnantawa aka yi miji ya rungumi matansa saboda tausayi da nuna kauna da soyayya, wanda a sauran tsarurruka da sauran kundi na tafiyar rayuwa babu wannan a ciki. Babu wannan a ciki a tsarin su. Ita mace ba a halicce ta ma don a tausaya mata ba. Ita mace an halicce ta ne don a daura mata wahala, an halicce ta ne don a daura mata hidima don ta wahala wa mijin nata. Ita iya dalilin halittar ta kenan. Wannan shine abinda aka tattauna shekaru a baya da Turawa, aka taro manya-manyan farfesoshi na duniya wanda ake ganin sun kware a ilimin zamani, aka ce da su wai su zo su tattauna su fitar da sakamako, wai a gaya ma duniya shin mace ma mutum ce ita ko ba mutum ba. Daga baya suka fitar da sakamako cewa sun gamsu sun yadda mace mutum ce, amma an halicce ta ne don ta yi wahala ma namiji. Daga in ka ɗauko bokitinka za ka tafi ɗeban ruwa, sai ka ga mace sai ka kira ta sai ka ba ta je ta ɗebo maka ruwa. Iya amfanin banza mata a cikin al'umma kenan shine don su yi ma maza wahala. Amma wannan tsarin haka yake a musulunci? Ba haka yake a musulunci ba. Musulunci sai ya tsara mana ma ita kuma macen ita ce ake mata me? Ita ce ake mata wahala. Ita ce wacce ake mata wahala. In aka koma aka ce mace ita ce mai wahala da aikin kwadago, to ta canza ma kanta tsari daga tsarin da Allah ya halicce ta na matantaka, ta ɗauka ma kanta tsari na mazantaka ta sa ma kanta. Ta canza ma kanta tsari saboda Allah bai yi ta da tsarin wahala ba. Ko na Khadija matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da take attajira, ai ba ita ce take kai komo ba da dukiyar, maza take ba ma me? Take ba ma aikin dukiyar. Irin su Abu Talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Maisara garin kai komo da dukiyanta har ta gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ji sha'awan amanansa da yadda dukiyarta ta ƙara samun riba, ta ƙara samun ribanya saboda albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ta aure shi. Amma yanzu aka ce mace ita ce za ta tashi daga nan ta tafi Lagos ta je ta yi sari, ta biyo kayan a sauke su a Kano, ta ɗauko mota ta kawo su Bauchi, ta ɗauki kayan in za a sara in wannan son a tamfa ta ɗauka daga nan kofar ran ta kai masa Zango, daga nan ta wuce ta kai ma wani a Fadaman Mara, daga nan ta wuce ta kai ma wani a Wuntin Dada. Akwai wahala ai, akwai wahala. Mace ba za ta iya wannan aikin ba, ba za ta iya wannan aikin ba. Amma yanzu namiji wannan aiki ne mai sauki a wajensa, aiki ne mai sauki a gunsa. A ce da azumi ya zo, ga wahalan azumi, ga sallah ta zo, ita mace ita ce mai yawon sai da atamfofi a tsakankanin mutane, akwai wahala. Galibi masu sai da atamfofi a gida ake binsu, akwai wahala. Ba za ta iya ba. Amma mu yanzu maza mu muke bin kwastomomi wami a yi. Ni yanzu ba zan zauna a gida ina jiran kwastoma na zo ba, bin shi zan yi, neman shi zan yi gadan-gadan. Duk inda san ana taron mutane za a gan ni ago. Amma aka ganki mace ana taro, an ganki a nan restaurant din ana shan ruwa, manyan mutane suna zuwa shan ruwa, sai a ganki da dakon dilan atamfa a kanki, kin zo sai da atamfa. Yayi wani iri. To shi musulunci bai tsara ma mace ta wahala ba, yasa ya tsara a tausaya wa mace, a nuna mata jin kai. To kaga kenan duk wacce aka hure mata kunne aka nuna mata cewa musulunci ya zalunce ta, lallai an sha da ita. Allah ya kiyaye. Muttafaqun alayh. Al-hadithu sabi, hadithi na bakwai. Al-hadithu thamin, hadithi na takwas. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل حامل المحيض فأمرها كيف تغتسل،
قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر قال تطهري بها قالت كيف قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي أثر الدم متفق عليه an karbo daga Aisha Allah ya kara mata da ummul mu'minina matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tace anna mura'atan wata mata sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi tace da shi ya rasulullah ya manzon Allah سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض تاتم بي النبي غمد وانكان العادة انتا غم العادة يا ذاتي وانكا فأمرها كيف تغتسل سي النبي يأمل شيتي متى غاين دي أكي وانكان العادة سيتي دي اتخذي فرصة من مسك كافين كي وانكا كسامو أودغا ممسكا واندا أكسام أودغا المسكي كنمو ترارن المسكي ki samu auduga ki dangwali almiskin nan da me da wannan audugar fatabba haribi ha sai ki tsarki da wannan a audugar da take tattare da almiski qalat kaifa ataba har sai tace to yaya zan yi yanzu na samu auduga na sa mata turaren almiski to yaya zan yi tsarki da shi qalat sai ta tatahhari biha ki tsarki da ita قالت ستتشي كيف تيايا قال صلى الله عليه وسلم سيما انزال الله صلى الله عليه وسلم يتشي سبحان الله تطهري بها ستتشي تركي يا تبتغ الله سبحان الله كي جيكي تركي دوانا العدد دوانا او دقد بتفهمتيا ذاتي تركي دا شيبا عايشة ستتشي فتتذبتها إليه سينا جاو تزوى غريني فقلت سينا تشي دا إتا تتبعي أثر الدم abun da zaki shine ki bi guraben jinin duk inda jinin ya taba a jikinki ko a tufafinki to ki goge shi da wannan auduga wanda yake da tutaran almiski nace to abun da zaki kenan to anan a wannan hadisin zamu fahimci fa'idoji da darussa masu yawa na farko a lokacin da mace ta gama al'ada to mustahabi ne ta samu auduga wanda yake dauke da almiski ta bi guraben inda jinin ya taba ta goge shi ko ta wanke da shi mustahabi ne ba dole ba in ya samu ta yi shi in bai samu ba kuma shikenan amma mustahabi ne daga abinda aka ce mustahabi kuma shine abinda ana so a yi wanda yayi akwai lada wanda bai ba babu zunubi wannan shine abin da ake kiran shi da mustahabi sannan na biyu zamu fahimci cewa duk abin da mutum bai sani ba ko da mace ce in tana da wata tambaya wadda bata sani ba to wajibi ne akan ta je ta yi tambaya ko da kuwa abu ne wanda ake jin kunyan ba da amsar shi Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Allah yayi rahama wa matan Madina kunya batta hana su tambayar abinda ba sani ba a cikin addini daka malamai suke cewa mimani la ya ta'allamani abadan akwai wasu mimun guda biyu duk wanda ya fada cikin su to ba zai taba samun ilimi ba har abada shine mustahayyun wa mustakbir wanda yake jin kunyan tambayan ilimi da kuma mustakbir wanda yake jin nafi karfi mai girman kai to wannan ba su taba samun ilimi saboda haka shi ilimi ba a kunyan sa ba a kunyan tambayan sa koda kuwa abu ne wanda ya kai makura wajen jin kunya kamar yadda muka ambata a satin da ya gabata abin da ya shafi al'adar mace a aslan in ba din yanzu da zamani ya lalace ba
abun da ya shafi al'adanta abu ne na jin kunya, abu ne wanda take kunyansa, abu ne wanda ya kamata a ce tana kunyan shi tana boyewa. Amma yanzu kun ga da zamani ya lalace, duk irin kalmomi wanda da ba a iya furta su, ba a iya faɗin su saboda kunya, yanzu sun zama ruwan dare, ba wani abu bane. Sun zama ba wani abu bane saboda rashin kunya yanzu yayi yawa a cikin mu. Bayyana al'ada ga mata, musamman ƴan mata, wannan shi ma ya zama ruwan dare. Batta ma jin kunyar a ce tana al'ada, ita batta jin kunya. Saboda haka yin azumi ne ake yi. A baya mun sani cewa in mace tana al'ada, za ka iya shekara goma goma sha a cikin gida baka iya gane akwai mace mai al'ada a cikin gidanku ba. Da yawa yawan mu in ba da muka taso muka fara karatu ba mu san ana wani abu shi al'ada ba. Da yawa. Amma a ban yanzu fa ana azumi, za ka ga gandarariyar budurwa, wata ma har matar aure mai ƴaƴa, ta fito tsakar gida ta hura murhu, ta ɗauko taliya ko indomi ko makaroni tana dafawa, wai mai za ta ci abinci ba ta azumi, tana al'ada ita saboda ba ta da kunya. Saboda ba ta da kunya, wannan kuskure ne. Kama in an zo batun tambaya ta addini, tambaya ta ilimi, musamman shi al'ada, wadda babu abin da yake da alaka da ibadar mace kai tsaye kalan al'adanta. In ta samu zamiya ko tsaiko a al'adanta, to zai rusa mata ibadanta na shekaru aru-aru ba tare da ta ankara ba. Saboda haka kunya bai hana ta tambaya ba. Kun ga ai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kunya ce ta sa shi yake ta ce da ita ki yi tsarki da shi, ki yi tsarki da shi, ki yi tsarki da shi, kunya ce. Annabi ya fi kowa kunya. Aka ce Annabi yana jin kunya sama da yadda amarya ke jin kunya a cikin lulluɓinta.
Bismillah, bismillah.
Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suka ce Annabi yana da kunya. Kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce kunyar da amarya ke ji a lokacin take cikin lullubinta. Amma wannan da yawan malamai sai suka ce wasu kalan amare ake magana. Amaren da ko har da na yanzu? Amaren da banda na yanzu. Banda na yanzu. Da yawa kafin su zo matakin auren ma an cire musu kunya, ba kunya idanunsu. Babu kunyar. Inda yanzu har wasu, har wata sara ƴan mata suka ɗauka, in za a yi aure sai su zo su je rusu yi layi, sai a sa waya ana ɗauka. Wannan ta ce ba ni ce amaryan ba, ni ce ƙawar amarya, ba ni ce amaryan ba, ni ƙanwar amarya ce ba. Kafin a zo kanta ga ƙarshe, ni ce amarya, tana hayya-hayya wa mutane su ga ita ce amarya. Amarya ya ɓoye kanta take saboda kunya. Saboda kunya. Amma har abubuwan da suke na wanda ba ma addini ba, al'ada ma, kunya ake ana ɓoye ta, yanzu duk babu su a cikinmu. Babu su. Babu su. Yanzu mace za ta kira ka a waya, salamu alaikum malam na haihu. Tsakaninku da Allah da mata suna iya faɗin sun haihu. Wai ta haihu. Allah ya shirya. Wannan kan ai wato ya zama wani abu ne da ba a ma faɗansa. Wato abu ne wanda yake ma normal ne yanzu. In ma har aka ce an yi aure ma ba a yi wannan ba, shine ma abun mamaki. Inda yanzu an wuce matakin da a wai amarya ce za ta yi rawa, an wuce wannan matakin. Yanzu matakin da ake yi shine uwar amaryan ma za ta yi rawa, uwar angon za ta yi rawa. Wannan shine matakin da ake. wanda aka ce amarya ce zalla ta yi rawa wannan wai da sauki wannan da sauki wannan ango abin tausayi ne ya auro gidi ya auro mace ya dauko fulawa a juji fulawa a juji je kai aure a gidan da sarakunan ba su da kunya ai abin tausayi ne kai abin tausayi ne uwar amaryan da za ta fito ta yi rawa a gaban jama'a ai wannan mijin abin tausayi ne abin tausayi ne tare da cewa shi ma mijin dusan makal ne shi ma dusan makal ne ya san inda ya je ya dauko wannan shi ya riga ya zama ruwan dare amaryan ta fito shi ma angon ya taso su rungume juna a gaban jama'a abinda ake yi a coci da kristoci yanzu shine abinda ake a cikin al'ummar musulmai kalan tufafin da amari suke sawa a coci irin su ƴaƴan musulmai suke sawa yanzu za su yi aure irin shi suke sakawa kiljinta a fafure gadan bayanta a fafure hannun tsintsiyan hannun shi ma a buɗe sannan rigan a mammatse wannan shine abinda ake a coci ko shi angon ya zo ya zauna ita ta zo ta zauna akan cinyansa tana juyi akan cinyan shi wannan shine ƴaƴan waɗannan ma'auratan ababen tausayi ne wallahi abin tausayi ne babu mamaki Allah ya kaddara auren su za a samu wani babban mutum ba mamaki amma lokacin da za a zo a nuna masa ga bidiyon bikin auren iyayenka ai abin tashin hankali ne saboda haka kunya ana so mace musamman mace ta zama mai kunya annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tsananin kunya annabi yana da kunya sosai saboda kunyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya iya sa idonsa a cikin idon wani su hada ido annabi baya iyawa saboda kunya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma yanzu da ana ce ƴan mata suna jin kunyan samarikan su yanzu za ta saka maka ido ta kura ma ido kamar ta kalli TV kamar tana kallon TV idansa a cikin nata ba kunya ta nuna masa cewa ita ma idonta a buɗe yake Allah ka shirya mana da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kunya sannan yana da kyau idan mutum ya ga wani abin da ya bashi mamaki ko ya burge shi to sunan Allah ake so ya kira kun ga annabi da yayi mamakin wai har yanzu baki fahimta ba sai ya ce subhanallah sai ya kira sunan Allah ba daidai bane an yi abu ko abu ya baki mamaki ko an yi abu kwatsam baki tsammani ba sai ki kutuntuma ashar ko kuma ki a karin kan kin yi wani abun mamaki wani zai abun mamaki shi karan kanshi wai abun ya bashi mamaki sai ya ce shege ni ce gaskiya ni shege ya ce ma'ana ita kawai ta ba ma kanta mamaki saboda haka sai ta shegantar da kanta sai ta mai da kanta shegiya Allah ya kiyaye sannan wannan yana nuna mana cewa idan an yi tambaya a babi na bayani minal mustahab yana daga cikin abin da ake so shine ana so mata su je su yi ilimi mata su je su yi karatu saboda akan iya iso matakin karatun da ba wanda ke iya bayyana wa mace in ba ƴar uwarta mace ba isa kun ga Aisha radiyallahu anha da annabi yayi bayani wannan bata fahimta ba sai Aisha ta kara mata bayani na'am daka annabi ya mata bayani bata fahimta ba sai Aisha ta jawo ta yi mata bayani sannan kuma ba abun mamaki bane mutum babba yayi bayani a kasa fahimta wanda yake na ƙasa da shi Allah ya bude masa inda zai bayani a fahimta
yuti alhikmata man yasha wa man yuti alhikmata faqad utiya khairan katira. Allah shike ajiye hikima a harshen wanda ya ga dama, hikiman da wani zai yi bayani a fahimta, wani yayi bayani ba za a gane ba, ba dan wai wanda ya fahimta nan ya fi shi ba, ko cikin malamai ne akwai wanda Allah ya masa baiwa ta ilimi amma in za a saurare shi ba za a fahimci komai ba, akwai wanda ba tarin ilimi yake da shi ba amma Allah ya masa baiwa da harshe na bayani yadda za a fahimta. Hadisin da wancan malamin zai yi ta bayani ya kawo nasoshin malamai da wane ne a kasa fahimta, wannan minti biyu sai yayi sai a fahimce shi. Wannan hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wannan yana nuna mana cewa idan mutum na karantarwa ana so ya zama mai kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a ga waɗanda suke koya a wajensa. Yanzu kaga da annabi ya yi mata bayani, ta ce ta yaya ya sake. Bai ce kewace irin da kikiya ba ce, ya ce kewace irin mara fahimta ba ce. Annabi bai faɗa mata haka ba, haka ba daidai ba ne, ko kina koyar da yaro ko ɗanki ne kina koya masa kin yi bai gane ba, ya ce kai yaron nan wani irin jaki ne kai. Shikenan in kika yi rashin sa'a sai ta dace da sanda mala'iku za su ce amin, kin kira shi jaki kenan, haka zai dawoma a jaki. Ko kina karantar da yara a Islamiyya kin yi bayani ba su gane ba, kin yi bayani ba a fahimta ba, kin yi an ce a kin ce a karanta an kasa, ce ka gaskiya yaran nan kuja kunai ne, ku da kikai ne, wannan kuskure ne. Ba a zagin wanda yake daukan karatu kamar yadda wanda yake daukan karatu ake so ya girmama malaminsa, to haka nan kuma min babil istihbab shi ma wanda yake koyarwa ya mutunta wanda yake koya a wajensa. Ana so ya zama akwai mutuntawa a tsakaninsu. Daka Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi mata wannan cikakken bayani. Sannan kuma daga cikin darussan da za mu ɗauka shi ne, yana daga cikin ayyukan da ake so ga musulmi shi ne duk abin da yake da alaƙa da al'aura, to ana son a dinga faɗin shi a bisa babi na kinaya, sakayewa. Bayi daga cikin karantarwar musulunci ko malami ne, a ce akwai malaman da su ƴan ɓalo-ɓalo ne, su komai za su yi koyi ɓalo-ɓalo zai fito gatsau, ya yi bayanin kaza gatsau, wannan ya saba ma karantarwar musulunci. Allah da kansa yana amfani da kalmomi irin na kinaya a cikin Alkur'ani, musamman ababen da yake da alaƙa da mu'amala ta aure. Allah yana ɓoyewa a ce wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja ahadun minkum min al-gha'ibi aw lamastumun nisa, Allah sai ya ce in kun shafi mata sai ku yi wanka, in ba ku samu damar ruwan yin wanka ba to ku yi taimama. Yanzu taba jikin mace zalla yana wajabta wa mutum ya yi wanka, baya wajabta wa mutum ya yi wanka, amma me aka yi kinaya ce, madadin Allah ya fito ya yi bayani abin da yake nufi ɓololo sai amfani da kalma ta kinaya, sai ya ɓoye ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun, idan kun auri mata sai ku sake su gabanin ku shafe su, ma'ana gabanin ku tare da su, famalakum alayhinna min iddatin ta'tadduna, to babu idda akan su. To sai Allah ya yi amfani da kalma ta min qabli an tamassuhun, bai ce min qabli an tujami'uhunna ba, sai ya boye ya yi amfani da kalma ta kinaya. To wannan haka ake so, ko karantarwa ake ana amfani da kalmomi irin na kinaya, sakaye abubuwa, sakayewa. Amma yanzu ku duba ku ga yadda muka koma samari da ƴan mata har da matan aure, abinda aka koma ana yi a kafafen sadarwa, sakin baki da sakin kalmomi wanda suke, in dai mutum mai hankali ne da kunya, wallahi wani wasu kalmomin da zaka gani ko mace da miji ne in dai suna da kunya tsakaninsu ba za su furta ma junansu wannan kalmomin ba, in dai da kunya tsakaninsu
ba za su furta ma junansu wannan kalmomin ba. Kaga dai mace da miji dai ƙarshen yadda ake cire kunya kenan. To kunyar su ta kai ba zai iya faɗa mata wannan kalmar ba, ba za ta iya faɗa masa wannan kalmar ba. Amma za ka gani shi a kafafen sadarwa. Wasu ma waɗanda ba su yi aure ba, ‘yan mata da samari su suke sakin waɗannan kalmomi. Suke sakin waɗannan kalmomi. Haka yanzu group ake samu na social media, kafafen sadarwa, wadda musamman 'yan mata sabbin aure, idan ta yi aure abinda za ta fara ɗaukowa ta ɗaura a cikin wannan group ɗin shine ya yanayin alaƙanta da mijinta, abinda za ta fara ɗauko shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce yana daga cikin waɗanda za su samu mafi sharrin masauki a wajen Allah ranar alkiyama shine mijin da ya kwanta da matarsa ko matar da ta kwanta da mijinta, ɗaya daga cikinsu ya yaɗa sirrin ɗaya. Wannan a cikin wuta masaukinsu ya fi na kowa muni, wanda suke yaɗa sirrin junansu. Allah ya shirya mana. Da haka za mu tsaya kan wannan hadisi na tara, Allah ya kai mu a hadisi na takwas. Allah ya kai mu sati ne za mu tashi kan hadisi na tara. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada. Inda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.